ƙauye.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na FM kuma da suka hada da radio amfani sarauniya da niya duka a Nijar din a kasar Ghana kuma a Kumasi za a iya jin mu ta Alpha Radio da shafin mu mana yanar gizo ko kuma shafin mu na Facebook Live ko kuma kai tsaye ta voahausa.com masu gabatarwa
Hafsat Bello dan mai soro
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara
A yau talata 2 ga watan Janairun shekarar 2018 zamu yi magana ne akan yadda bayanai ke nuna cewa bangarorin da aka fi fama da matsalar Boko Haram na da nasaba da rashin ilimi.
Kamar yadda Malam Yunusa Zakariya shugaban wata kungiya mai gudanar da habaka harkokin sadarwar zamani ga matasa wato SITAD ya ambata. Saboda haka sai a biyo mu a cikin shirin. Shin wannan abu da matasa suke kallon shi a matsayin matsala na rashin ilimi. Haka yake abun koyaya.
To yau da gobe sai Allah a gaskiya idan gwamnatin Najeriya ba ta tashi tsaye ba akan kulawa ta musamman akan harkar ilimin yara na arewa maso gabashin Najeriya ba, to akwai matsala babba da fatan Allah ya kyauta inji Musa Hadarin Asfa. Zamu karanto amsoshin ku akan tambayar da muka muku a Facebook da Twitter da ma Instagram.
Yanzu kamar yadda Hafsat ta ce zamu fara ne da amsoshin tambayar da muka muku kuka amsa inda muka ce muku me kuke tunani game da ilimin yara a arewa maso gabashin Najeriya ga amsoshin da kuka bamu.
To sakon farko ya fito daga Ahmadu Abacha Macina yace fata na gari Lamiri muna addu'a Allah ya sa shugabannin kasar mu Najeriya da na arewa maso gabas su dauki matakin inganta ilimin yara a yankin arewa maso gabas don samun ci gaba a bangaren ilimin a yankin mu na arewa don samun makoma ta gari a wannan yankin.
To sai kuma Jamilu Musa Sabon Layi yace akwai babban kalubale ga harkar ilimin yara a yankin arewa maso gabashin Najeriya ganin yadda yankin yake fama da tashe-tashen hankula. Muna fatan gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu da kuma masu hannu da shuni za su taimaka wurin inganta ko kuma ingantaccen ilimin yara dake arewa maso gabashin Najeriya.
To Dauda Garba bin Afan Potuskum yace masu iya magana daina cewa idan baka san gari ba to ka saurari daka. Akan haka ne ma yau ma kamar kullum muna tare da ku kai tsaye ta radio domin jin wannan shiri.
To ai ku zamu yi shi tumbal-tumbal dakan nan yau. Sai Isun Dila Faki yace salamun filin yau da gobe. A gaskiya sai ka ziyarci sansanin ƴan gudun hijira a jihar Borno sannan zaka ƙara tausayawa kananan yaran yankunan na rashin ilimi da fatan gwamnati da masu hannu da shuni za su tallafa musu musamman ma waɗanda aka kashe musu iyaye.
To Abubakar Kawu Girgir yace shakka babu ilimin yara a arewacin Najeriya wallahi abun sai ka ƙara abun wato sai ƙara tabarbarewa yake yi ganin yadda koku ajujuwa da benci da ma isassun malamai babu kwata-kwata abun sai dai addu'a da fatan Allah ya kawo mana sauyi a wannan shekarar ta 2018 ku tashi lafiya.
To amin amin. Sai Nura Musa Shuwa yace yau da gobe a gaskiya sai gwamnati ta tashi tsaye wajen farfado da martabar ilimi a yankunan nan na wa maso gabashin kasar nan da rikicin Boko Haram ya shafa a yankin mu na Madagali da Michika da sauran garuruwan dai da yara suke a zaune yaran talakawa suna shan wahala kenan yake nufi. Yace sai ya zamanto ko zuwa makaranta yaran ma ba sa yi sai wasa ana buƙatar ƙwararrun kuma malamai ba waɗanda suka zo menene suka zo wa zama a gindin mushiya ba. Wato irin kin san akwai malaman da na gane nufin sa wanda mai kwanciya da aji su koyar da zama a gindin
mushiya kawai suna hira. To Arabi Muhammad Sakoto Daular Ismaniya yace hakika yau da gobe ilimin yara a arewa maso gabashin Najeriya yana cikin wani hali na rai kwakwai mutu kwakwai. Ya kamata dai gwamnatin tarayya ta tashi tsaye domin inganta karatun yaran arewa maso gabas da ma kasar baki daya.
To To sai Adamu Aliyu Gulde yace a gaskiya batun ilimin yara a yankin Arewa maso gabas ya fada cikin rudani bugu da kari har-haren mayakan Boko Haram yayi tasiri na dakile ilimin yara a wannan yanki na Arewa maso gabas.
To sai baban gida Alhaji Nuciya Wacakal yace dalibi ne shi a Jami'ar Maiduguri yace salamu yau da gobe a gaskiya ilimin yara a nan yankin mu na Arewa maso gabashin Najeriya abin ba a cewa komai sai Allah san barka. Domin kuwa ana samun tallafi sosai daga kungiyoyin hukumar Majalisar Dinkin Duniya irin su UNICEF, Save the Children, Action Against Hunger da dai sauransu. Suna tallafawa yara da takardu, jakunkuna har ma da rigunan uniform. Maryam Hafsa da Oga Usman Kabara ina muku fatan alkhairi.
To Oga mun gode mu ma.
Maryam din kuma tana jin ka ba.
To jine ta sai kuma mu je ga Sani mai lange-lange yalwa Yawuri. Yace tunani ko na game da ilimin yara a yankin Arewa maso gabashin Najeriya shine hukumomi su tashi tsaye a wannan zamani da ake ciki su inganta ilimin nasu ganin cewa ci gaban kowace ƙasa ya ta'allaka ne ga ilimi da aka ba yara saboda jahilci ne yasa aka yi ta yaudarar su suka yi ta shiga aika a yankin.
To sai Edward Joshua Malo yace ilimi bai samuwa sai zaman lafiya ya samu. Saboda haka ina fatan hukumomi za su tashi tsaye wajen ganin cewa an samu zaman lafiya a wannan yankin. Ta haka kuwa za a iya tanada wa yara ilimi.
Sai Dauda Garba bin Afan unguwar Jaji Fatuskum yace turka shi. To ai matsalar ma ita ce kowane mai kuɗi ma sai ya ce wai masu menene wai masu ba sa taimakawa wajen
ilimi ba sa taimakawa wajen yara wato
da ilimin yara wato yana nufin masu kudin su
kan ba sa taimakawa
to da fatan za a ci gaba da inganta rubutu.
To sai Talisu Yahaya yace salamu yau da gobe a gaskiya da yawa daga cikin yaran da suke Arewa maso gabas musamman wanda suke yankunan Borno, Yobe da Adamawa sun yi sallama da makaranta sai dai addu'a.
To fa to sai kuma injiniya Arabi Muhammad Gidan Madi yace hakika yau da gobe ilimin yara a Arewa maso gabashin Najeriya yana cikin wani hali na rai kwakwai mutu kwakwai. To sai mu ci Allah su kyauta.
To ga Sa'idu Sabo Auyo yace yau da gobe ni a tunani na akan ilimin yara a jahohin Arewa maso gabashin Najeriya. Gaskiyar magana ilimin su yana cikin hatsari domin har yanzu da sauraron rina a Kaba dan gane tsaro a yankin. Sai dai inna lillahi wato wa inna ilaihi raji'un. Allah ya kawo ƙarshen matsalar tsaron yankin domin a samu damar tura yara makaranta.
To amin amin sai mu ce mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni. To yanzu kuma sai mu ce muna tare da shi wanda muka ce zamu tattauna da shi Hafsatu.
To kuma sai mu je ga Inusa Zakariya o shugaban wata kungiya mai gudanar da haba wato harkokin sadarwar zamani ga matasa wato SIDAT wacce da kuma Sharif Al-Muhajir masanin fiqihu dan yi mana tsokaci akan wannan batu na nasabar rashin ilimi inda ake fama da rikicin Boko Haram.
Haka to yanzu dai kai tsayin mun samu shi Inusa Zakariya o ba mu san ko zuwa an jima za mu samu shi Sharif din ba in lai ya bari. Assalamu alaikum.
Wa alaikum
salam. Barka da raka.
Yawa barkan ku da shi.
Barka da shigowa.
To gane ga Hafsat. Yawa kana jin mu ko? Yawa. To yawa. Yawa barka ka dai. To zaka iya gabatar da kanka ga masu sauraro? Duk da yake dai mun dan faduwa ne.
To ai ko da gakon gabatar da ni na Yunus Zakariya o da muke aiki a kungiyar SIDAT.
To menene aiki wannan kungiyar aiki me take dan yi a mun ji an ce tana wayar da kan matasa game da magana harkokin sadarwa na zamani da ya abin yake ya kuce aikin ku.
To wato mun ga cewa halin da ake ciki akwai matasa da yawa a ƙasar mu musamman ma a arewacin Najeriya din wanda ba su da aikin yi kuma rashin aiki din yana sa su shiga irin wani hali mara daɗi wanda sanin kowa ne cewa yawancin waɗanda suka shiga kungiyar Boko Haram matasa ne wannan ba su da wani aiki ne saboda haka aka yaudare su aka ja su suka shiga waɗannan kungiya suka fara yin ta'addanci to muka gani ya kamata lalle mu jawo hankalin mutane ta hanyar sadarwa ta kuma nuna musu fannoni daban-daban wanda za su koyi sana'a za su dogara da kansu wato sabon sana'o'i da suke fitowa ta hanyar sadarwa din nan
na internet haka to yau wato
yake da internet
akwai wani taro da to akwai wani taro da kusan ko kuma in ce a kashi donka da ka gaggabatar akwai wani wanda ina ga kai ko a Niger ne wanda kai magana cewa yawancin yankunan da ake fama da matsalar rikicin Boko Haram yawanci rashin ilimi ya taka rawar gani ya abin yake zaka iya mana bayani ka farfasa mana muji
to haka wato taro a birnin Yemen kuma mun tattauna da kan abubuwan da suka shafi ta'addancin Boko Haram kuma mun yi magana cewa rashin ilimi ya taimaka kwarai da gaske don ɓata zukatun mutane na ɗaya mutumin da bai shi da ilimi bai san yadda zai tafiyar da ayyukan kansa ba bai san yadda zai yi mu'amala da mutane ba zai iya gane wanne ne abu wanda zai cuce shi ko zai cuce jama'a ba balle ya kare kansa na biyu kuma marar ilimi ɗin nan bai shi da sana'ar da zai yi ba wanda zai ba shi aiki bai shi kuma da basiran da zai kirkiro ayyukan da shi zai yi ko zai dogara da kanshi saboda haka wannan ƙarancin ilimi ya sa matasa da dama suna nan a kan titi darajat ba aikin yi babu kuma sana'a da za su yi wannan halin da suka shiga ya sa lalle suka zama suna neman su zama suna da abin da za su ci ta kowane hali kuma ya ta kowane hali din nan kaga sai je ka mutum halin da ba a so a kusurin sun shiga Boko Haram ba wai sun yadda da aƙidan da ita Boko Haram da take da ita ba illa irin cewa suna neman gun da za su samu abin da za su bayi ne a kan shi wasunsu an jawo su ne kuma wannan za ka ga tasirin rashin ilimin nan za ka ga an ka ɗauki wajajen da aka fi mai da hankali da karatu da kuma wajajen da karatu ya yi karanci wato za ka tarar a wajen da akwai ilimi ya ishe matasansu za ka tarar Boko Haram ba ta yi tasiri ba wato in ka ɗauki biyu a Borno State za ka tarar duk tashin hankalin da aka yi idan da sati biyu da suka shige
sunan
Boko Haram ba su iya samun sun je sun shiga cikin wannan gari sun yi ta'adda ba amma in ka tafi can arewacin Borno wajen irin su Bama irin su Goza wanda mutane ba su da aiki yi kuma ilimi
karanci
suke da shi nan ne wajen ya fi samari maso ka gani cewa lalle in ka ba da ilimi cikakke mai amfani to za ka iya samun al'umma wacce za ka san matakan da za ka iya bi don kar a kawo ta'addanci.
To amma misali wannan magana ta ilimi ko kuma rashin ilimi yawanci malamai za ka ga sun taru ai suna wa'azi ne yawanci kuma ana yarda da cewa malamai suna da ilimi saboda haka in suka faɗa sun faɗa gaskiya sun ja aya sun ja hadisi kana ga wannan ba shi yake sa mutanen mu tunda magana yanda muke da son addini da sauransu za mu ce to wannan bari ya faɗa gaskiya ba haka bane
to ina ganin wato kafin mutum ya ji irin waɗannan kalame da gugun malamai din sai akwai wasu abuda suka samu wato a duk lokacin da mutum yake jin yunwa ya shiga wani hali to wani zancen malami ya masa jawabi ko ya ladabtacce ba zai yi tasiri ba kuma suna ganin cewa a yadda aka bari ake harkokin addini wato akwai abu guda biyu da ya kamata yi nazari a kan shi
yawwa kamar me da me
sai ku za ka tarar cewa waɗanda suke koyar da harkokin addini har ma a cikin makarantun gwamnati ba ma kurin makarantu na sanda da sauransu ba mutane ne wanda yawancinsu ilimin kansa akwai ayat tambaya yanzu sai ka tara cewa a makarantunmu babban abin da zai sa a koya ka je ka koyar ko nazarin islam ko nazarin ya nufi sai a duba sunanka ne idan aka ga kai Muhammad ko Adamu sai a ce je ka koyar wannan abu don in aka gani Joseph ko Christopher sai a ce je koyar addinin Krista wannan ba tsaya an tabbatar wannan fanni ba wanda zai sa su zama ƙwararrun malamai sun nazarci karatun da za su je su koyar haka in ka ɗauki masu wa'azi su ma mutane ne kurin wanda mutum ya tashi kurin ba wani lasin ba komai yau ina so sai in zama in ɗauki loudspeaker in tafi kasuwa fara
wato wa'azi ba izini kawai sai ne a dau abu magana
sai ka tarar wasu sakonin da sakon da suke fitowa daga irin waɗannan mutane ko wanda suke koyarwa a makarantar ko wanda kullum suke shiga kasuwa wasu abubuwa ne da za ka tabbatar da ingancin su ba lokacin da ka samu waɗanda suke tabbatar da wa'azi da koyarwa da wanda ba tabbatar da ingancin su ba to lalle ana tabbatar da shiga
yawa
halin da ba
za a so ba to malam Inusa kafin mu dawo gare ka mu ci gaba bari mu dan gaisa da saboda san muna tare da Sharif wanda shi tambayar da muke samu mishi ta shafi wani abu daban a cikin dai magana da muke yi malam Sharif almuhajir barka da shigowa
ma'amun lafiya
lafiya wallahi ya ayyuka
barka da shigowa
alhamdulillah barka dai hajiya ina gajiya
lafiya kalau
da ya ayyuka to
masha Allah
to muna tattaunawa ne da Inusa Zakariya wanda kuma in muka dan dire wurin muka dan sallama zamu juyo gare ka amma ka tsaya akan layin ka ka dinga saurari dan ka ji abin da shi yake faɗa
mu gode
madalla to malam Inusa Zakari mun dawo gare ka kamar yanzu yanda kai mana wannan bayanin shin ilimi bayan wanda aka zo aka tadda ba a same shi ba ya gurgunta aka amfani da shi aka shiga cikin waɗannan matasa ko kuma aka juya wasu tunani da sauransu to su kuma yanzu yaran yanzu da abin wannan rikici ya sa ilimin kuma yanzu sun kasa ma ba sa ma iya samun shi yanda ya kamata kamar a cikin sakonnin mu ne ya yi magana akan yan gudun hijira in ka je sansanin su zaka tausaya yanda yaran ma ba sa yanzu maganan ma ilimin tukun. Yawwa kana ji na? Yawwa to me zaka ce akan wannan?
Wato ga a gaskiya har yanzu akwai rina a kaba. Ana dai maganan cewa ya kamata gwamnatoci ta ci haƙƙan kan harkokin ilimi. To amma har yanzu muna ganin kwakwasan da suke yi in kai yadda muke so ba. Na ɗaya idan ka dubi yawan yaran da ake sawa a makaranta har yanzu akwai da dama wanda su ba sa samun guraren da za su sami makarancin a jikiwa ɗin. Za ka tarar manya-manyan ƙauyuka amma garuruwa ɗin wanda ba makarantun ko kuma ajujuwa ba su ishe su ba
ko san farka shi
babu malaman babu wajen yin karatu saboda haka ko da an ga yaro yana son yana da bukatar ilimi ba abinda zai
ba abinda za a iya bashi
a wannan lokacin shi kuma waɗanda suke cikin sansanin ɗan gudun hijira to wannan ma suke ƙaukan su ba su samu isasshen ilimi ba balle wanda yake
sansanin
ɗan gudun hijira ba makarantu isassu wanda wasansu da suka ɗan samu ana musu darussa ɗin a kataran rumfuna ne kuma kasan arewa yanayin mu zafi ko kuma sanyi da iska saboda haka a wannan yanayin ka je ka sa mutum a cikin yar wata bukka da kuma ba zai iya sanyi yana damun sa kai malamin sanyi ma yana damun
ka
sai dukkan ku ba wannan hankalin su zai zauna sanyi ko ya ce sun shi kuma ya kula saboda haka da ya kamata cewa yadda ake da ɗanɗan mutane a cikin sansanin gudun hijira haka ya kamata a samu sakunan karatu wanda za su zauna wadannan kuma a samu malama za ka taba yanzu ma yawancin waɗanda suke koyarwa ba sa su aka bai an sa kansu ne wato volunteers wanda su ma ƴan gudun hijira ne saboda haka maimakon su ta zama ba abin yi sukan gani cewa ai yaran su ne a ciki ba su taimaka su ba su ilimi saboda haka ba ma wasu su ba gwamnati ce take biyan su ba.
Yau
Malam
Yunusa yauwa himma Malam Yunusa bari mu dan je ga Sharif idan muna dan ji murya ta kasa can Malam Sharif da farko yanda kai tambayar da nake son ma shine wannan maganar ilimi ka dai ji maganar da muke na cewa rashin ilimi ya taka muhimmiyar rawa wajen ganin cewa an samu rikice-rikice inda Boko Haram yake magana sansan kamar misali ba wai maganan Arewa maso gabas kawai ba duk inda rikicin Boko Haram yake rashin ilimi ana hasashen ya taka rawar gani sosai shin kafin mu tambaye ka wannan abin kana ga haka ne
to a gaskiya ni dai ina da wata mahanga daban akan maganar ilimi da rashin sa musamman idan muka duba tarihin Boko Haram da inda ya asasu misali idan aka ce rashin ilimin boko to wannan zai iya yiwuwa ya zanto haka amma rashin ilimin addini na islama a jihar Borno da bangaren Yobe ina ganin wannan magana ba za ta zauna ba saboda tarihi ya nuna cewa asalin ilimin addinin musulunci a wannan kasa can gabas din nan dai ake cewa gabas nan ne ake zuwa ake koyo shi sai dai babbar matsala ita ce maybe fassarar da ake wa ilimin wanda turawa suke ce mishi narrative kenan fassarar da ake wa wannan ilimin a nan ne aka samu matsala sannan kuma wannan fassarar ba wai a wajen mu ko a kasashen mu kadai ta faru ba fassara ce wadda aka rika yin ta a duniya wurare zuwa wurare har aka samu bulluwar irin wannan akidu masu tsauri a wurare daban-daban a duniya saboda haka ina ganin wannan abin yana da babban alaka da fassarar da ake wa ilimi da kuma kamar yadda shi malam Yunusa yake waɗanda suke jagorantar wanda za su karantar da malaman kuma
ɗaliban
su kansu idan malaman ba su samu tarbiyya mai kyau ta ilimi ba ba su samu an ilmantar da su an ba su ainihin abin da ma'anar abubuwan da ayoyi da hadisai da kuma bayanai yake yi ba to ana iya samun wannan hadi da kuma tattalin arziki na tsallin tattalin arziki da kuma rashin aikin yi da kuma dai haka dai saɓani mai tsanani tsakanin al'umma wannan duka abubuwa ne wanda suka iya kawo irin wannan abubuwa
na magana rikice-rikice to yanzu kuma sai gashi bayan haihuwar matsalar ta Boko Haram da ta wanzu wurare daban-daban ba ma Najeriya kawai ba har da makwabta misali sai gashi yara suna fuskantar matsala ta ilimin kanshi yanzu samun shi ma yanzu da ana cewa bai inganta ba to yanzu kuma sai ga ma rikici yana hana su zauna su samu ilimin yanda ya kamata shin me za ta saka
akan wannan ilimin daga cikin ke nufi duka biyu
duka ilimi duka nake magana
Okay, to idan muna magana na matsalar ilimi, kamar yadda muka sani, shi dama rashin ilimi alama ce ta farko ta shita yuwar barkewar talauci, tarzoma da rashin samun kwanciyar hankali a cikin al'umma. Kuma zahira ta Najeriya tana nuna cewa har yanzu ba a kai ga wata gaba da za a ce an tsora tubalin samuwar ilimi wadatacce ga al'umma ba. Idan ka duba yanayin gwamnati ta fi ba da ƙarfi a bangaren ilimin boko, to ilimin boko ma ba ta kula da shi yadda ya kamata ba. Yau ana yajin aiki a can, gobe ana rufe makaranta a can, yanzu ana. To kaga wannan kenan. To in ka zo ga wannan kuma makaranta ta gida wadda nake da ita ta addinin Islama, wannan mutane ne suke saka kansu su yi, wanda kuma ma babu ma wani checking and balancing, babu kuma wani dan abin da za a ba su gudunmawa ko abin da za a tallafa musu. To shigo mutum baka tallafa masa wajen cimma burin abin da yake nema, to yana da dama yayi abin da yake dama tunda babu wani
baka san me yake cike ba,
baka ba da gudunmawa ba.
To kana ga da mallam Inu sai maganar lasisin wa'azi misali cewa ya kamata a ce masu wa'azi an san su waye suke wa'azin, kana bayan wannan maganar da mallam Inu Zakariya Aure?
Ai in banda Najeriya ban san dai ko kasashen makota kamar misali Chad da Cameroon da sauransu na Africa, West Africa ba, amma dai ni a iya kasashen da na ziyarta a duniya, babu har kasar Saudiya da muke
gani
ita ce a matsayin alƙiblar mu. Babu kawaka da dama ka zo ka tara mutane haka kawai ka koya musu karatu ko wa'azi ba tare da an baka lasisi ba. Wannan magana ta lasisi kuma akwai ta a dokar Najeriya. A wannan gaba ina so in yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta mai da hankali wajen dawo da wannan doka da take da shi, don tabbatar da cewa duk mutumin da zai yi magana a cikin al'umma ko menene ma sai an bashi lasisi. A musulunci akwai banci tsakanin limami da mai wa'azi, akwai banci tsakanin malamin makaranta mai karantar da mutane ibtida'iyya da kuma wanda zai je ya tara mutane, manyan mutane, ya musu darasi. Misali zan baka misali da kasar Malaysia, limami daban mai huduba daban, sallar juma'a wanda zai muku huduba in ya gama huduba sai ya gama.
To malam Sharif ka ja ma kanka anan ranar juma'a za mu waiwaye ka, ranar ne muke maganan al'adu da makamantan addini da sauransu. Ranar juma'a zan gayyato ka saka bambance mana masu wa'azi da limamai, masu wane ne da duk za ka bambance mana insha Allah. Mun gode sosai da ka samu lokaci ka yi magana da
mu. Mun gode.
Madalla. To yanzu kuma bari mu koma wurin shi Malam Yunusa, menene sakonka na ƙarshe game da wannan magana da muke?
Wato sakona shi ne cewa ya ɗauki ilimi cewa yana da abubuwa guda uku. Na uku ya san zamantakewa. Zamantakewa nan ta ƙunshi zama da ‘yan al’umma, ta ƙunshi sanin addininka. Na biyu ka san yadda za ka tafiyar da rayuwanka. Na uku ka san yadda za ka dogara da kanka.
Zamantakewa, rayuwar kai, dogaro da kai,
ba ɗan adam waɗannan abubuwa ga uku ba. To yana da
mahimmanci. To mun gode sosai Malam Yunusa, lokaci ba zai bar mu ba, sai mu ce mun gode kwarai da ka samu tattaunawa da mu, amma dai mun ɗauki saƙonka zamantakewa, sanin rayuwarka yadda za ka tafiyar da ita kuma dogaro da kai, wannan abu ne mai mahimmanci a cikin rayuwa. Sai mu ce mun gode a madadin shi Malam Yunusa da shi kuma Sharif, muke cewa sai Allah ya kai mu a wani sabon shirin na yau da gobe. Zakan
Hafsat Bello ɗan mai sauraro
da kuma Daniel Brown da ya haɗa mana shirin yadda aka ji, sai kuma injiniyanmu na yau Mr. Dan, sai wacce ta haɗa ma Facebook Live Maryam Bashir Bugaji, Usman Ahmad Kabara a Washington DC, ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa, mu zama lafiya.
Shirkani ya zarci faɗowa a wane duhun dare gunsu fantawa, ke adam batu kun haƙunawa a ciki da gaskiya bayan hujewa. Wadatuwa ta zo cibin barewa,
nema ilimi fitar sanyawa,
a daina zuciya shi ke hallakarwa.